Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya, Professor Aminu Muhammad Fage ya yi mana fashin baki akan tattalin arziki. Kana ya so mu bamu dalilin da suka sa tattalin arzikin Najeriya ya taɓarɓare. Cikin abubuwan da ya taɓo, har da batun rashin ɗorewar manufofin gwamnati akan tsarin tattalin arziki. Akan illar da rashin ɗorewar manufofin gwamnati ta yi wa tattalin arziki, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi wa Alhaji Babangida Lamido wannan tambayar.
Yaya ita gwamnati take tsara manufofinta bayan ta sami misali kuɗaɗanta na kashewa misali?
Idan muke maganar wato kamar tsare-tsare ko kuma policy a turanci, shine kowace ƙasa tana da masana tattalin arziki da za su zauna bayan an aiwatar da kasafin kuɗi, za su zauna wato su duba wani tsari za a ɗora ƙasar. Tsari ne na nan da nan, na kusa da kusa, kamar yadda ake cewa short term plan ko kuma long term plan, wanda za a yi shi mai hangen nesa. Wato wannan shine ke ta'allaka kasar, shin za ta cimma burinta a kwana kusa ko kuma a lokaci mai tsawo. Saboda ya danganta da wato halin da kasa ta tsaci kanta a ciki. In ya kasance kasa ta tsaci kanta a cikin wato garari na taɓarɓarewar arziki, ya kamata a ce masana su zauna su duba su gani shin wani tsari gwamnati take aiwatarwa a lokacin, shin wannan tsarin mai billewa ne ko bai billewa bane. In mai billewa ne, wato a taru a goye bayan gwamnati a nuna mata ga hanyar da ya kamata domin a cimma wani burin. In kuma ba mai billewa bane, sai a fito mata a bujiro mata wani tsari daban wanda zai dora wato kasar akan tafarki madaidaici domin da cin wannan. Misali, in muka duba a shekarun baya lokacin General Abacha yana shugaban kasa, akwai tsari da ya zo da shi, wato ana kira da Turanci da Vision 2010. A lokacin 1994 zuwa da 5 aka fito da wannan, wanda ana ganin cewa idan Najeriya ta kai wannan shekara ta 2010, wato Najeriya za ta zama tsara a cikin kasashen da suka fi kowa cikin arziki a duniya. To Allah cikin ikonsa bai samu dama ya aito da wani abu ba, Allah mai rasuwa. Daga baya-bayan Yar'adu ya zo shi ma, ya zo shi ma da nashi Vision 2020. Shi ne wato shekara ta 2020 Najeriya za ta kasance a jerin kasashe guda 20 da suka fi kowa tattalin arziki a duniya. To Allah cikin ikonsa shi ma da ya mutu, wannan tsarin da shi Goodluck Ebele Jonathan ya zo sai aje shi, shi ma ya kawo naki tsarin. Shi shugaban kasa mai ci a yanzu Buhari ya zo, shi ma ya zo da wani tsarin nasa cewa kowa da irin yadda yake hangen cewa zai yi domin ya dora kasar akan tafarki bare da shi.
To za mu je ga maganar, za mu dora akan maganar matsalar inda wato aka samu wannan matsala ta tattalin arziki ta samu tushe. Ga alama dai ka fara gaya mana wani abu da gaske, amma dai za mu zurfafa mu ji tun yaushe ne ma wannan matsala ta samu asali mu a nan Najeriya. Amma ka haka da tamama Hadi Musa, cibiyar ku tana hada-hada ne wurin haɓaka harkokin cinikayya da kirkire-kirkire da sauran al'amura da suka shafi kasuwanci. Gashi Dr. Aminu Fage yana cewa rashin ɗorewar manufofi da tsare-tsaren gwamnati ta fuskar tattalin arziki yana taka rawa muhimmi wajen gurguncewar al'amura. Wai cibiyar ku wacce rawa suke takawa don ganin cewa sun jalin zamun mahukunta akan abin da ya shafi waɗannan tsare-tsare, wato economic policy?
To daga cikin abubuwan da muke yi shine advocacy da lobbying. Kwanan nan mun shirya abin da muka kira Kano Jiga Business Convention, da zama su waɗannan 'yan kasuwa iyaye na Kano na kasuwanci su fito da menene damuwar da take da cikin kasuwanci na garin Kano da Jigawa. Sannan mu kuma kamar mu zama secretariat din da zamu dauki wannan al'amura mu mika wa gwamnatin tarayya. Wata alfarma da muka samu ma a wannan lokacin shine Accountant General of the Federation babban akawun Ahmed Idris ya halarci wannan wuri ya kuma wakilci gwamnatin Najeriya. A lokacin muka kunshe abubuwan da muka kunshe na abubuwan da suke da shi muka mika wa gwamnatin tarayya ta hannunsa, kuma ya yi ayyuka da dama wanda ya dawo mana da kusan guda uku. Akwai ayyukan da suka shafi masu harkar noman shigo da shinkafa da masu noman ta a bangare guda ɗaya kenan, harkar shigo da tufa da kuma masu kokarin sana'antar da ita a nan. Akwai masu harkar glass wanda suke ka duba yawan gilashin da muke amfani da shi a ƙasar Najeriya, da kuma wanda suke kokarin ganin cewa an samar da gilashin a nan, musamman duba da cewa ma an yi sun yi nisa gurin nazari da cewa akwai ma yashin da a nan tsakanin Kano da Jigawa, sun duba sun ga akwai wato wannan ma'adini da za a iya yin gilas da shi, wanda kuma wato za a iya shekara 20 nan gaba ana diban sa bai kare ba. Shi ma mun yi wannan mun tura abubuwan sun je sun dawo, kuma mun yi kokarin kiran waɗanda suke da wannan alhakin mun zauna da su mun ba su mun ce musu ga abin inda yake, su ma sun koma da shi za su je sake yi, sannan su sake damar da shi mu kuma mu dauka mu sake mayarwa da gwamnatin tarayya da shi. Saboda haka yana daga cikin abin da muke yi kenan a advocacy da lobbying, kokarin ganin cewar mun turawa gwamnatin tarayya wannan kudiri na su waɗannan mutane da damuwarsu domin ta duba ta ga kuma inda za ta iya shigowa domin ta warware wannan matsalar.
Ana maganar policy inconsistency, wato rashin dawamar wato manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatoci suke kawo. Tunda kai masanin zamantakewa ne ta al'umma, wai ya irin waɗannan abubuwa suke shafar yanayin zamantakewar mata al'umma ƙasa misali?
To al misali da zan baka shine kamar kai ne yau wani shugaba sai ya zo sai ya ce muku duk ku kalli gabas za a tafi, kun kama hanya an ce muku kilomita 10 za a yi zuwa gabas, ba ku kilomita 2 ba sai wani shugaban ya zo duk kun gama debo iyalanku da matanku da dukiyoyinku kun taho kun yi nufi gabas, ko kilomita 2 ku ci ba sai wani ya zo kuma da bulalarsa shi kuma sabon shugaba ne sai ya kada ku sai ya ce kudi za a yi. Saboda haka kun gama shan wahala kafin ku dawo waccan matsayin da kuke, kuma ku kama hanya ku yi kudu ga nauyin iyalinku ga nauyin dukiyarku ga asarar da kuka yi a wannan tafiya ta zuwa gabas, wannan kuma ya ce ku yi kudu. Saboda haka wannan tafiya kudin da za ku yi sai kun bata kudin tafiya zuwa gabas da kuka yi ba ku kai ba, kun bata kudin dawowa inda kuke, sannan ku sake bata dukiyarku gurin kama hanya zuwa wannan kudin, shi ma ba ku yi nisa ba sai wani sai ya zo sai ya ce a'a ai arewa za a koma, wani kuma an yi mai hukun ma ya ce sai wani ya ce a nan za a tsaya, wani kuma saboda haka kullun shi dan Najeriya kada shi ake yi ba a bar shi ya kama hanya guda daya ba ya kai. Yanzu misali kudurin da wannan gwamnatin take da shi, inda misali shekara 10 za ta samu ko 20 inda ana yin haka misali tana kai, to da watakila ta cimma nasara, amma idan shekara 4 za ta yi ko shekara 8 ba ta kai shi lokacin da ya nuna ba, wani ya zo bai dora akan wannan ba, to duk wahalan nan da yanzu jama'a suke sha ana wash za ta tashi ne a banza. Shine babbar matsalar da take kawowa zamantakewa, mutane sun fara hakura da import wato shigo da shinkafa da sauransu, sun fara tunanin noma ta anan, to in wata gwamnatin ta zo ita kuma da kudurin ta tace ta bude boda kowa ya shigo da shinkafa ya shigo da alkama ya shigo da auduga ya shigo da kaya da sauran abubuwa masarufi, wanda suka fara kama hanyar nan su kuma duk jinin da suka yi sai sun rushe shi kuma sun zo sun yi wannan, to gurin rushewar da kama wancan din anan za a samu asara mai dimbin yawa, wacce wato gaskiya ba wani lokaci da za a iya samu da za a iya kididdige ta.
Daga Alhaji Babangida Lamido, irin wannan kwangaba-kwan bayan kamar yadda yake wato rashin dorewar manufofin tattalin arziki suke shafar zamantakewa, kamar yadda Dr. Hadi ya magana cewa sai an ce ku yi gabas kun tafi sai wani kuma ya zo ya ce ku dawo ai kudi za a yi ko arewa, wai kuma yana shafa sha'anin masana'antu?
Ai mu muka fi kowa samun rauni a cikin wannan harka, domin me yau in ka duba kamar Ghana lokacin da aka shiga Millennium Goals daga year 2000, Ghana ta yi daftarin mulki na shekara 50 kan cewa ko me ko siyasa ko soja duk wanda yake kan mulki sai dai ya dora akan wannan layi da suka bi a bishan 2010 lokacin Abacha, bishan 2010 wanda za a gyara ƙasa a kasa ta a hore mun dawo da martabarta da tattalin arzikinta, domin me? Domin Najeriya kusan duk Afirka ba inda ita ce uwa ba da mama, ina yaro aka yi wa gawan muka daga tuta aka ba Haila Salasi fam miliyan 1 yazo garin nan ziyara kawo aiki ba kai shi Lagos ba Kano ce dumbun inda arziki yake domin muke da gyada muke da lalle gyada mu ne masu irin tafiyar da gudanar da harkar arzikin Najeriya mai karfi fadar Kano aka kawo shi muka daga mai tuta anan yayi jari har yayi airport ita kanta Ethiopian Airways da kudin Najeriya ake tafin miliyan 1972 haka Kenya Arab mai na Kenya yazo a wannan lokacin shi ma aka yi mai wannan gudunmuwa yaje kasarsa ya gyara kasarsa haka Robert Mugabe a Zimbabwe haka aka haka Kenneth Kaunda ni in na fara ga da Haile Selassie da Libya duk sun zo garin nan muna primary school lokacin gawar Najeriya tana cikin manyan kasa masu arziki wanda yake ta rike kasa Afirka ma to irin wayannan abubuwa na tarihi mutane ba su duba irin dimbin arzikin da Allah ya wa ƴan Najeriya ta ma'adanai da abubuwan ma da wanda ba mu sani ba sanan da mutane masu kaifin basira duk lokacin da ba a bambancin yare ko sana'a da ka duba irin masana'antu da yawa kamar a Kano duk wani kaki na soja ko na dan sanda da komai a Bagauda textile ake akwai irin fandubinka leshi oganza yana nan a nan Kano ake
jama'a zamu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba a madadin bakin namu Dr. Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin mulki Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Jehovah Hero Diodone wanda ya daidaita mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Kasuna yanda ka sami kudinka ka jawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.